This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Jimal tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shirin na daren Litinin 29 ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ta dauki wasu matakai don samar da sauki a kasar don kauce shirin gudanar da zanga-zangar game da gari. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma da Muhammad Ibrahim Kwadu zai ta mana. Sai kuma labaran wasanni da zai muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara shirin labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Hukumar bincike ta FBI ta ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya amince ya amsa tambayoyi wanda ya kasance wani rukuni na binciken da ake gudanarwa akan neman halaka shi da aka yi a Pennsylvania. Wani jami'in hukumar ya faɗa yau Litinin cewa tambayoyin da za a yi wa ɗan takarar da jam'iyyar Republican ta tsayar a zaben 2024 wani rukuni ne na tsarin binciken da hukumar ta FBI takan gudanar inda take yi wa wanda aka kai wa hari a babin manyan laifukan tarayya tambayoyi. Hukumar FBI ta ce wani harsashi ko kuma wani abu daga faraguzan harsashin ya kaikaici Trump a yunkurin kashe shi da aka yi a ranar 13 ga wannan wata na Yuli yayin gangamin yakin neman zaben shi da ya gudana a Butler da ke jihar Pennsylvania. Hukumar ta FBI ta bayyana shirin tattaunawar ta da Trump wadda ta kunshi wasu sabbin bayanai a game da mutumin da ya harbin wanda ya hada da bayanan binciken da ya gudanar akan yadda ake harbin mai kan uwa da wabi da kuma yunkurin daukar ram Prime Minister kasar Slovakia da aka yi cikin wannan shekarar. Shugaban China Xi Jinping da Prime Minister Italia Giorgia Meloni sun tattauna kan yakin Ukraine da rikicin gabas ta tsakiya a wata ganawa a birnin Beijing yau Litinin. Meloni wadda a wannan zagayen kasar take jagorantar kungiyar kasashen G7 bisa tsarin karba-karba ta jaddada muhimmancin kasancewar China abokiyar tafiya a kokarin tabbatar da tsaro a fadin duniya. Shugabannin biyu sun tabo abin da ofishin shugaban na Italiya ya kira manyan batutuwa na duniya kama daga yakin Ukraine zuwa fargabar wanzuwar yakin gabas ta tsakiya. Sun kuma tattauna kan karuwar zaman dardar a yankin India da Pacific. Matasa na ci gaba da shirye-shiryen fita zanga-zangar gama gari a Najeriya wanda suka tsara da nufin bayyanawa gwamnati irin halin kunci da al'ummar kasar ke ciki. Sai dai kuma wasu matasa sun bayyana janyewarsu inda suke cewa wasu na neman yin amfani da wannan zanga-zangar don cimma wasu bukatu na daban. Ga rahoton wakiliyar muryar Amurka Rukayya Basha.
Nan gungun wasu matasa ne da ke shirin fita zanga-zangar da suka tsara a ranar Alhamis kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Goyon baya a zanga-zangar nan domin gwamnati ba ta jin kira. Domin duk wani ihu da talaka zai yi da wani nuni ya riga yayi kuma ya kai makuruwar inda ya kai na ƙarshe. Gwamnati ya kamata duba talakawa da jama'ar ƙasa da waye amma ta ƙi tabbas. Idan wannan suka fito aka yi zanga-zangar nan shine gwamnati za ta gane cewa mutane sun hazuka sun kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kiya ina goyon bayan zanga-zanga 100%. Saboda da mun kai aikin mota dai za ka dan samu abin da zaka sa a baki har ma ka ba wasu. Amma yanzu abu kuma yana so ya fi karfinka ko in ce ya fi karfinka ma. Za mu samu maslaha in dai har aka yi zanga-zanga cikin lumana.
Abdullahi Ismail Badeji shine sakataren kungiyar miyatta Allah ta kasareshen jihar Katsina kuma ɗaya ne daga cikin matasan da suka fara shirya wannan zanga-zangar. Sai dai yanzu ya ce sun janye wannan kuduri nasu ganin cewa akwai waɗanda ke shirin karɓe ragamar zanga-zangar domin cimma wasu buƙatunsu.
Abun ba nan ya dosa ba, shi yasa muke kiran al'umma musamman matasanmu da kada a yi amfani da su wajen yi ma gwamnati ɓanna ko kuma kawo wani rudani a cikin ƙasa. Suna duba da irin ƙasashen Kenya da sauran ƙasashe da suke yin irin wannan protest din. To mutanen can guraren suna yi ne dan ƙasar su, dan kuma ci gaban ƙasar su. Amma mu a fahimtar mu wannan protest da za a yi ba protest bane ba da yake dan ci gaban al'umman Najeriya. a wasu ne suka kirkire shi don cimma wasu manufofinsu.
A baya-bayan nan an jiyo ministan Abuja Nisan Wuke na bayyana cewa babu wanda ya gabatar musu da bukatar gudanar da zanga-zanga a babban birnin tarayyar kasar a hukumance, don haka ba za su lamunci wani zanga-zanga a birnin Abuja ba. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Faruk Bibi Faruk, malami kuma masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja, ya bayyana cewa wannan ikirari na ministan Abuja wata barazana ce da ba zai tasiri ba, ganin cewa kundin tsarin mulkin kasar ya bada damar gudanar da zanga-zanga cikin lumana.
Akwai dai alama cewa kama gwamnati tana yaudarar kanta ta hanya. Na farko dai, idan da ta san wa'annan masu yin zanga-zanga, ta san dalilan su, aida tuntuni an zauna tare da su an nemi salaha akan wani. To ita kuma gwamnati maganin yunwa ya kamata ta sa a gaba ta yi, ko kuma bin wa'anda suke son su wannan wanda ya ma zama kama kasuwanci yanzu na malamai da matasa kungiyoyi da sauransu, anan za ta sa ido, ko kuma a'a za ta iya hawa titi ne ta hana wannan abin ya tabbata kamar yanda shi minista na Abuja yake cewa ba shi da kofar da zai bari ai wannan zanga-zanga.
Rahotanni dai na ci gaba da bayyana cewa gwamnatin na ci gaba da jibga jami'an tsaro a dandalin Eagle Square da wasu sassan birnin. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla, a daidai lokacin da ake kiraye-kirayen fita zanga-zanga a kafafen sada zumunta a Najeriya, gwamnati ta ce yanzu haka ta ɗauki matakan da ke ganin za su tallafa wa rayuwar 'yan Najeriya, tare da yin kira da a kauce fita zanga-zanga don gujewa abin da ka iya faruwa. Kan wannan batu, na tattauna ta wayar tarho da ministan yaɗa labarai na Najeriya, Muhammad Idris, inda na fara tambayarsa, to me girman minista, 'yan Najeriya sun shirya fita zanga-zangar ranar 1 ga watan Agusta, me kuke yi don ganin ba ta faru ba?
To na farko ne tukunna, ita gwamnati tana ganin babu ma amfanin wannan zanga-zanga da ake son a yi, saboda duk wasu manyan abubuwa na kudurori wanda dai ya kamata a ce an cika, ko dai gwamnati ta riga ta cika ko kuma tana kan cikawa. Shi yasa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake ta kira cewa lalle bai ga amfanin wannan zanga ba, su yi hakuri, musamman ma matasa, a yi hakuri a ga cewa abubuwan da gwamnati sun fita, wannan abubuwa an samu an yi su saboda su wannan matasa su ne ma kan gaba wajen more ma wannan shirye-shirye da gwamnati ta yi. Kuma zan baka misali, na farko kaga misalin wato kuɗin makaranta da ke ya zama matsala ga yawancin iyaye musamman masu karamin ƙarfi. Gwamnati ta ce babu wani ɗan talaka ko kuma mai karamin ƙarfi wanda zai za a ce bai iya zuwa makaranta ba saboda ya kasa biyan kuɗin makaranta. Gwamnati ta ɗauke masa wannan nauyi, ba kuma biyan kuɗin makarantar kawai ba, a'a, har da dan abin da za a kashe, abin da za a riƙa wato ƙatarwa na yau da kullum. Na farko kenan. Na biyu, akwai wannan shiri na NTT, wato na technology transfer ɗin nan, da ana sa ran matasa kusan miliyan 3 za su samu su shiga cikin wannan shirin. Ana ga an fara shi domin a samu wato a cicire yaran nan wanda suke yawo kan titi su dawo suna da wani abin da suke yi. Na uku kuma, akwai wani shiri da ake wanda an kusa kammala duka tsare-tsaren wanda ma'aikata wato matasa waɗanda sun riga sun gawa makaranta sun yi har NYSE wato bautan ƙasa kenan, ba su kuma samu aikin yi ba. To akwai shirin da gwamnati ta ɗauko, yanzu ana kammala shi, wanda za a samu wani abu kamar Allah da za a riƙa ba su, wanda za su riƙa ɗan amfani da shi kafin aiki ya samu. Daga lokacin da aiki ya samu, to shi kenan kuma sai a jingine wannan.
Mai girma minista, wannan shirye-shirye da ka ambato shirye-shirye ne masu kyau, me yasa sai yanzu ka ɗauki waɗannan matakin ba ku ɗauka tuntuni ba?
Ai, an ɗauka, wato mutane ne sukan manta ko kuma ba la'akari da shi. Idan ka tuna, tun Oktoban bara aka kawo da aka fara wannan magana na misali na mutanen kwadago, lokacin da shi bai girma shugaban ƙasa ya bayani na shekara-shekara da yake watan Oktoba, ya yi bayani misali ya ce za a ba ma'aikata na federa, wato na gwamnatin tarayya kenan, ma'aikata abin da ake ce ma wage award na 25,000, ɗan kwadago suka dawo suka ce a wannan kudi ya musu kadan aka yi ta muhawara da su aka yi matsaya akan 35,000 kuma ya cigaba da cewa zai bada wannan nawa har tsawon wata 6 har sai in an samu sabon albashin wato albashin ma'aikata to yau din nan dazu a majalisar zartarwa an samu hannu na wannan sabon wato mafi karancin albashi na 70,000 ɗan majalisa sun je sun aiki akai kuma yau sun kama shugaban kasa a fada kuma ya sa hannu yau ya zama doka
za a iya cewa daga wannan watan ƴan Najeriya su fara tsammanin samun wannan kudade kenan
wannan kwarekuwa za a fara samu daga wata wato kaga yanzu da wata yanzu ya riga ya kusan ya kare kaga bai yiwuwa ban tabbatar da za a iya shirya ba amma ko an shirya ko ba a shirya ba an bada shi bane tunda an riga an ce ya riga ya zama doka to ya zama wajibi ga gwamnati ta biya kuma gwamnatin Allah da za ta biya wa'annan kudaden yanzu haka shugaban kasa ya bada umarni ga commissioner ba to ministan kudi ya tabbatar da duk bukatun da ake nema na wannan albashi an tabbatar da an biya shi insha Allah
babban abin da yawancin masu shirin shiga wannan zanga-zanga ke cewa shine a dawo da tallafin man fetur shin kuna yin abin da ya kamata kuwa
to shi tallafin man fetur a kamar da ka sani wani al'amari ne mai wuyan gaske na farko da shi fetur din nan shi kanshi danyen fetur din nan in ka cina a shigowa ake da shi kuma akan saye shi ne da kudi wato dala da wato kudin waje a yanzu haka kudin da ake shigowa da shi babu yadda za a ce wannan kudin ya iya wato zama yadda za a ce an rage wannan kudi kuma duk wata gwamnatin tarayya tana kashe kudi matuka wajen tabbatar da cewa an samu wannan wato mai yayin an samu yalwan mai banda kuma an samu yalwan mai an tabbatar da cewa an samu kudade da za a amfani da su wajen kiwon lafiya wajen gina makarantu wajen gina hanyoyi da kuma sauransu to in aka ce kawai aje a ce kuma a koma ma tallafin da ai wasu mutane tsararru kawai ke samun abincin gaje wannan abu kuma duk yawanci man da ake shigowa da shi misali ana shigowa da lita biliyan 2 kowane wata na mai ana cire tallafi sai koma biliyan 1 kenan da wannan biliyan 1 ina yake zuwa ina ake kai shi
Ministan Labaran Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris sai aksance da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka domin jin ci gaban wannan hira. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Yeah.
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga ka a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
yan kasa da hukuma
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more
ɗan masare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki ƴaƴanmu da na musulmai da na kristan sun fada shaye-shaye
yawanci kika je psychiatry wata ga ƴaƴanmu kin gansu akan titi suna magana su kade sun zare
wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa a zauna a gaya azawa magance wannan matsala
yau shirin zai haska fitila ne akan korafin da iyaye ke yi game da matsalar aqidar ta'ammali da ababan sanya maye a tsakanin matasa a jihar Plateau ta tsakiyar Najeriya a dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙin sa ya tattara kodiko ke nasa samura
madalla batun ta'ammali da ababan sanya maye a tsakanin ƴan Najeriya musamman matasa na ci gaba da zama a babban kalubale ga iyaye da kuma hukumomin kasar tunda dai masana ke cewa akwai alaka ta kuddukul tsakanin shan ababan sanya maye da aikata miyagun ayyuka da wasu matasa ke yi da kan zama babbar barazanar tsaro a sassan kasar ta Najeriya jihar Plateau dake tsakiyar ta Najeriya na cikin jihohin kasar masu fama da kalubalen tsaro shekaru da 20 da suka gabata kuma yanzu haka iyaye a jihar na kokawa ainun game da karuwar alƙalman matasa masu ta'ammali da ababan sanya maye a jihar
sunana Aishatu Muhammad Sani daga Bukur Jos South gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki ƴaƴanmu da na musulmai da na kristan sun fada shaye-shaye muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aiki da za su samu ayyukan yi ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba kuma a jawo su a jiki wani lokaci kyaman su da ake yana dada lalata su da da a dinga jawo su a jiki kaman irin waɗannan kungiyoyi dan sai an tashi an taimaka wa gwamnati ba za ta iya ba gaba ɗaya wannan kungiyoyi da suke kirkiran kansu dan su taimaka wa al'umman mu da fadawa cikin hadari don ana jan su su ma a jiki ana zama da su wani zai fada miki dalilin shigan shi wannan shaye-shayen wani ma bai sani ba ake bashi abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi daga ya ji dadin sha ko a ce zai dauke maka damuwa to ba zai dauke maka damuwa ba sai dai ya jefa ka a cikin damuwa to daga nan in kuma hankalinka ya gushi ba abin da ba za ka iya aikatawa ba to wasu kuma ba su da kudin da za su yi shaye-shayen sun saba da shaye-shaye daga nan sai su fada shaye-shaye sace-sace in sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri fada to wallahi mun bai mun gane da mu da su din ba mu da wani gurin da za mu zauna da ya wuce jihar Plateau jiha ne mai arziki da yawa to wallahi da kowa zai wadata zuciyar shi da san dan uwan shi ko musulmi ko kirista ka gaina shaye-shaye ja shi a jiki ka hana shi baka san wanda zai duba naka
sunana Florence Hakuri Rinsu to wallahi a takaice a Nigeria ga baki daya shaye-shaye ya riga ya ci mana yanzu dai roƙo mu muna roƙon Ubangiji Allah ya taba zuciyar manyan mu su magince mana wannan ya kamata mu fara daga kan gida mu iyayen mu yi sakaici roƙo na shine iyaye kowa da musulma da krista mu tashi babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata idan mace baki tsaya da kan tsayawa kina jan kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan gwiwan ki roƙon Allah da kuma tarbiya ma ƴaƴan nan ba to wallahi ba mai gyara mana ƴaƴan so na roki mata iyaye da maza mu tashi domin ubangiji ya taimake mu domin yawanci kika je psychiatry wata ga ƴaƴanmu
kin gan su akan titi suna magana su kade sun zare a gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan musu kwashi kudi su kwaci abinci su je su saida yayi ta'adi yayi ta babban ta'adi yara sun bar makaranta sun ci kudi sun da sun zo na maka a gida ba makaranta
malam Abdullatif Abdulhamid na cikin matasan malamai dake fadakarwa tare da yin nasiha ga jama'a musamman matasa game da illolin shiga harkokin dake gurbata tarbiyya
shan wato kwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare mabban wato musiba ne da addu'a al'umma saboda wasu shaye-shaye sukan sha abubuwa da dama abun ma ya wuce tunanin mu sukan sha abubuwa banda kwaya akwai abun da asalin su ma sun halatta ma suna sha wanda zai zama to kayan maye so akan sha wayannan abubuwan to kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan kwayoyi idan ya sha kansa zai buga idan ya sha zai ga kaman shi yana sama da kowa shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abun da ya zama to na wato na maye ko abun da yake bugar da kan mutum saboda cikin abubuwa guda biyar da musulunci ya zo ya bawa kariya akwai kiyaye kwakwalwa a ciki hifzullah aql musulunci ya zo kiyaye kwakwalen mutane kan mutane su zama mahaukata kan mutane su zama to suna tafiya suna faduwa a kwata suna tafiya suna barasa so duk wayannan abu ne da ya kamata a fahimta sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su yi ba domin dai su samu kuɗi su sha za su iya yin komai za su iya kwati za su iya kashe mutum za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu so wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsala
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
amma shugaban hukumar kula da magunguna ta jihar Plateau Pharmacist Kim Jerry Bout ya ce gwamnatin jihar na daukar wasu matakai domin dakile safarar miyagun magunguna da sauran ababen sanya maye zuwa cikin jihar ta Plateau
akwai machinery already an riga an sa kasa saboda a tare masu shigar da kwayoyin nan da farko na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda ma mu a asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samuwa amma su suna samuwa ta yaya suke samuwa to akwai wanda ake kira su drug peddlers wanda suke shigo da wadda namuwa shi mai girma gwamna ya yi magana da su NDLEA ana kan aiki sosai fiyasa za ki ji a cikin garin Jos wani rana kina kona kawai sai ki fi shiga NDLEA wurin sai ki rasa a yau shi NDLEA sun fara sayawa a yin wannan wurin to suna hakan ne saboda duba haka na biyu ya riga ya sa a duba duka a moto parks masu kawo su waybill masu kawo su mene-mene duka ana kan duduba wurin nan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama then and so many other places da dan very guy sa da bazai yi kyau ku fada a masu kawo mana damar su ba
masare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a kasa shi ne aka sin zulumu
a gani da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai
hukumar shirya gasar wasannin Olympics na shekarar nan ta 2024 a Paris sun nemi afuwa tare da bada hakuri kan wani kwaikwayon mutumin da aka yi a wajen shagalin bikin bude gasar a ranar Juma'ar da ta gabata wanda ya janyo cece-kuce da ma fusata wasu mabiya addinin Kirista kiristoci da dama a fadin duniya sun yi kakkausar suka kan wannan kwaikwayon da suka ce yayi kama da wani zaman cin abinci da ke da nasaba da Yesu Almasihu wanda ake cewa shi ne zaman cin abinci na ƙarshe da ya yi da mabiyansa kafin a gicciye shi majami'ar Katolika ta ƙasar Faransa na cikin masu yin wannan sukar tana mai cewa wannan tamkar izgili ne da addinin kiristanci tuni kuma da wasu kamfanonin sadarwa kamar ceasefire suka janye daga daukar nauyin tallata gasar to da yake dai shugabannin gasar sun ce ba su yi wannan da wata manufa ba daraktan shirya bikin buɗe gasar Thomas Jolly ya bayyana cewa an yi wasan kwaikwayon ne domin nuna ababen bautar masu addinin gargajiya amma ba don batanci ga kowane addini ba. A dai bangaren kuma yayin da aka shiga rana ta uku a gasar wasannin na Olympics ta bana, kasar Japan ce yake kan gaba da yawan lashe lambobi ya zuwa safiyar yau Litinin. Australia na binta yayin da Amurka take ta uku, sai mai masaukin baki wato Faransa tana ta hudu. Ya zuwa lokacin haɗa wannan shirin kuma kasashen Tunisia da Masar da Afirka ta kudu ne kaɗai kasashen nahiyar Afirka da suka kai ga samun lashe lambobi a gasar. Dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen ya shiga tsakanin wuya bayan da mai horar da 'yan wasan kungiyarsa ta Napoli Antonio Conte ya fitar da shi daga jerin sunayen 'yan wasan kungiyar, a yayin da kuma har yanzu bai san matsayarsa ba a yunkurin sauya shekara zuwa kungiyar PSG ta kasar Faransa. Daga 'yan wasan da za su taka leda a cikin fili har ya zuwa na zaune a kan benci ba sunan Osimhen a wasan sada zumunci da kungiyar ta Napoli za ta fafata da Ignatia. Osimhen mai shekaru 25 na daga cikin shahararrun 'yan wasan gaba da tauraron suke haskawa a Turai. Matuni da aka ta'allaka shi da komawa PSG wadda ta sha gaban sauran manyan kungiyoyin da suka nuna sha'awar samun sa. To sai da kuma rahotanni na bayyana cewa tattaunawar tsakanin kungiyoyin biyu ta tsaya cak domin ko wasu yana neman kasancewa haja mai wuyar saidawa. Babban mai tsaron gida na kungiyar Manchester City ta Ingila Ederson ya ce har yanzu babu tabbas akan ci gaba da zaman sa kungiyar. Duk wanda ya bunda yake samu daga kocin kungiyar Pep Guardiola wanda kuma ya bayyana bukatar ci gaba da aiki da shi. An ta'allaka dan wasan da komawa takale da kasar Saudi Arabia inda aka ruwaito cewa kungiyoyin gasar Pro League 2 suna zaurucin sa. To sai dai duk da yake Ederson ya nuna bukatar sa na sauya sheka, rahotanni sun bayyana cewa kungiyar Al Nassr ta janye daga neman sa, yayin da ita kuma Al Ittihad har yanzu ba ta yi wani motsi na taya shi ba. Ederson ya koma City ne daga Benfica akan kuɗi fan miliyan 45 a shekara ta 2017. Kawo yanzu ya buga mata wasanni 332 inda kuma ya yi nasarar lashe gasannin Premier 6, FA Cup 2, Carabao 4 da kuma gasar zakarun Turai 1. To ƙarshen labarin wasannin kenan.
A gai da Murtala. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa wannan karan a takaice.
To sarfino a takaicen. Hukumar bincike ta FBI ta ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya amince ya amsa tambayoyi wanda ya kasance wani rukuni na binciken da ake gudanarwa akan neman halaka shi da aka yi a Pennsylvania. Wani jami'in hukumar ya faɗa yau Litinin cewa tambayoyin da za a yi wa ɗan takarar da jam'iyyar Republican ta tsayar a zaben 2024 wani rukuni ne na tsarin binciken da hukumar ta FBI takan gudanar, inda take yi wa wanda aka kaiwa hari a babin manyan laifukan tarayyar tambayoyi. Shugaban China Xi Jinping da Prime Minister Italia Giorgia Meloni sun tattauna kan yakin Ukraine da rikicin gabas ta tsakiya a wata ganawa a birnin Beijing yau Litinin. Meloni, wadda a wannan zagayen kasar ta ke jagorantar kungiyar kasashen G7 bisa tsarin karba-karba, ta jaddada mahimmancin kasancewar China abokiyar tafiya a kokarin tabbatar da tsaro a fadin duniya. Shugabannin biyu sun tabo abinda ofishin shugaban na Italiya ya kira manyan batutuwa na duniya, kama daga yakin Ukraine zuwa fargabar wanzuwar yakin gabas ta tsakiya. Sun kuma tattauna kan karuwar zaman dardar a yankin India da Pacific. Matasa na ci gaba da shirye-shiryen fita zanga-zangar gama gari a Najeriya wanda suka tsara da nufin bayyana wa gwamnati irin halin kunci da al'ummar kasar ke ciki. Sai dai kuma wasu matasa sun bayyana yajjanyewarsu, inda suke cewa wasu na neman su yi amfani da wannan zanga-zangar domin cimma wasu bukatu na daban.
To masu waro, da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Talata, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yanaka muku shirye-shiryenmu na yau, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum. Thank you.